Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. To, assalamu alaikum masu sauraro, kuma barkanmu da sake saduwa a wannan fili na lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke gani Jummai Ali tare da likitan ku nan Dr. Muhammad Adam, wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku da kuka aiko mana na kiwon lafiya. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
Wasiƙa mata farko a yau ta fito ne daga wajen Jibrin Ibrahim, shi kuma a can ƙaramar hukumar Balle.
To,
yayi tambayoyi ina jin guda uku.
To Hajiya.
Yace wai me yasa ne idan mutum ya gudu sosai ko kuma sai wai zuciyarsa ta tsinke, sai cikinsa kuma ya kuma ciwo, sai kuma ciki zuciyarsa ta rika bugawa sosai? Tambayar da yake nan, to me yasa haka?
To kin san mutum ko wani lokaci ka so mu gudu ko wani abu da kake motsa jiki, zuciyarka bugunta yana karuwa. Kamar mutum yana zuwa za ta buga kaman so 50, no, kaman dai kana motsa jiki ko wani lokaci ne zuciyar za ta buga kaman 60 ko zuwa 70 a minti daya.
To
amma an kana tsananin gudu sosai, kaman irin masu gudu sosai, zuciyar takan buga wurin 100 da wani abu.
To shi ne sa take buga
ake da kaman lokaci. To in kuma zuciyar naka kai baka saba ba, zaka ji kaman ma za ta fita cikin
daga jikinka.
To amma shi yasa yawanci ake so mutum rinka in yana motsa jiki ya rinka sa zuciyarsa bugunta ya karu kowane lokaci, in ya karu sai ka rage sai ta sauko. To wannan yana iya ƙara ƙarfin zuciyar ɗan adam. Amma inda yana gudun ya ga abin in kullum yana jin zuciyarsa kaman zai faɗi ko wani abu haka, to ya kamata je wani likita, kada ya ci gaba da gudun.
To galibi ma kwashe sa nan likitoci, in ma mutum yana son ya fara wani motsa jiki sai ya je likita ya bashi shawaran yadda zai fara yi. Misali a ce kada ka fara, in za ka fara yi a ce ko ka fara da minti 10 zuwa 20 zuwa 30 maimakon kawai ranar da ka fara ka yi ta yi wujiga na awa 2.
To kin san ko ma haka ma yadda jikin ɗan adam yake, in baka saba abu ba ya fi ce ka soma kaɗan. In za ka soma ka yi kan minti 5-10, sannan in ka dawo kuma ka yi kan minti 20, in ka sake dawo ka yi minti 30, ka yi ta ƙara tsawon abin.
Wato har jikinka ya saba.
Jikinka ya saba, domin in jikinka bai saba ba ka yi haka, to kada wasa, wani abu zai iya faruwa ga jikin naka domin baka saba ba.
An kamar mutum ne yajin yunwa, ka zo ka ga abinci in ka faɗa kai mai cin da ba daidai ba, kai kanka ba za ka ji daɗi a jikinka ba.
Cikinka sai ta ciwo. Saboda haka duk waɗannan abubuwan da ke faruwa domin jikinsu bai saba ba ne. Kuma akwai waɗansu ko da sun saba, in ya soma haka kila suna da wani ko ciwon zuciya ko wani abu na faruwa a cikin jikinsu. To dole su yi sauri su je wani likita. Duk akwai na'urori da yawa suke gwada abubuwan nan Hajiya.
Kafin a baka shawara.
Kafin a baka shawara. Ko kuma kana tsammanin wani abu ke faruwa a cikin jikinka, ka je a gwada, za a tabbatar da abin da ke faruwa. Sai a ce maka to ga abin da ya kamata ka yi ko kada ka yi.
To malamin ya sake wata tambaya.
To Hajiya.
Wucewa me ke kawo mutuwar jiki ne? Kasala, ka ji jikinka ya mutu.
To akwai abubuwa yawanci wani lokaci abin da ke kawo wannan gajiya, inda kana abubuwa kawai ka gaji sai ka ji. Kuma waɗansu wani lokaci kuma in ka ci abinci da yawa. To domin yawancin jini yakan zo yana so ya narkar da abinci, sai ka ji kaima ka gaji kana jin bacci. To duk waɗannan inda abu, domin bayan ka ci abinci ne ko kuma bayan ka gaji ne, to duk waɗannan ba wani abin damuwa ba ne. Amma inda kowane lokaci kana jin kasala, to wani lokaci akwai waɗansu na'urar abubuwan da ya kamata mu cike la ba ka samu, amma ana iya gwada ka a tabbatar me ba ka da shi.
To jin kasala tana yiwuwa alamar kamuwa da wata cuta ce ko?
To kuma wani lokaci jin kasala, in kana jin kasala da yawan lokaci, kila jininka ba shi da ƙarfi sosai ko kuma akwai wani abu da ke faruwa a jikinka, to dole ka je a gwada.
In ba ka je an gwada ba din ba za a sani ba.
Ba a sani ba, domin bai kamata ka rinka jin kasala kowane lokaci ba.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Allah kuma ya sa a dace.
Amin amin.
To likita, malamin ya sake wata tambaya.
To.
Ya ce don Allah yana son ka taimaka mishi da bayani akan rigakafin kamuwa da cututtuka.
To Hajiya, ko ina a duniya abu mafi sauki da ke kare mutane ga cututtuka, kowane irin cututtuka yawanci, kowane irin ciwo Hajiya. Wanke hannu komai kai kafin kai wani abu, ka wanke hannunka da sabulu kowane lokaci. In ka tafi wani abu ne, wanke hannunka da sabulu da ruwa kowane lokaci. kana wannan to zai kare ka da yawanci ciwuka da suke faruwa
a
hanya.
A takaice dai tsafta, tunda ka san galibi kasar da ai
shine tsafta shine mafi amfani kware da gaske. Duk irin ciwon mura ne, duk irin ciwukan da ake kamuwa da su inda ka wanke hannunka wallahi Allah in Allah sai Allah zai kare ka.
Wato galibi ma cututtukan yawancin su abin da ke kawo kazanta ne da rashin kula.
A kazanta da rashin kula indai muna kula domin akwai wani waɗansu likitoci suka je ko a suka je Ethiopia akwai irin ciwon da mutane ke samu idon su. Abin da ke faruwa ne inda suka tabi juna sai su tabi hannunsa a ido.
To wato sanan sai yadu.
Sai yadu. To aka koya ma yaran ko lokaci suka je su rinka wanke hannunsu domin can ba al'adar su ba su cika wanke hannu ba. So aka so mu koya ma yaran da mutane ana suna wanke hannu sai ciwon ya rugu sosai a wannan ƙauyen.
Ka san galibi yaro idan ya taso irin tarbiyya da kamishini yanan yanzu idan ko ɗakin ba haya an ka shiga ka ga yaro dan karami dan shekara ɗaya shekara uku da ya fito ba haya ne zai wanke hannunsa mu ko kaga gida yaro sai ya shiga ba haya Allah ka tsaye san irin kazantan da ya fito amma ba zai wanke hannunsa ba saboda haka
ne idan ko ma kamfanoni ko ina ne za a ce in ka shiga ma'aikaci ya shiga wurin ba haya za a ce za a ga wani an wani rubutu wanke hannunka kafin ka fita
an sa alama
a
saboda haka ya kamata idan masu sauraron mu suna ji a fara koya ma yara tarbiyyar ko da yaushe su rika wanke hannayensu hakan zai taimaka
da sabulu ko sabulun gargajiya ko irin sabulu ka samu ka wanke hannu da shi duk wannan ya isa idan muka yi wannan to yawanci ciwonka Allah zai kare mu da su hajjiya shine mafi amfani.
To dama an ce kuma rigakafi yafi magani.
Eh.
To malamin da shi Malam Jibrin da wai so yayi waya aika mishi dan littafi akan rigakafi. To malam ba mu da littafin da muke rabawa. Muna dai fatan wannan bayani da likita ya maka ya gamsar da ka kuma zai am ko kuma zai amfane ka da kai da sauran masu sauraron ku ko ba ka ba likita.
Gaskiya ne hajiya.
To su waɗannan malamai guda biyu sun yi tambaya ne akan shakuwa.
To
wasiƙar farko ta fito ne daga wajen Haruna Muhammad Katsina.
To
wanda ya wai ya ga wai yara wai su suka fi yin shakuwa kuma ya ga cewa idan aka ba yaro ruwa in ya fara shakuwa din sai kuma ya ji sauki. To sai kuma wannan da muka samu daga wajen Sagir Misbahu Daura.
To
shi kuma yake cewa me yasa son ya san cewa me yasa ne mutum sai ya ta yin shakuwa. To likita mu fara duba galibi din me ke kawo shakuwa.
To alhamdu zai masu ilimin kimiyya Hajjaru tabbatar da abin da ke kawo shakuwa din nan ba domin abin da ke faruwa cikin su tsakanin inda cikin mutum yake da kuma inda su huhu suke kin ga akwai wani abu mai fata wanda ake kira da diaphragm. To lokacin domin wani dalili inda shi wannan kaman jijiya yake to wani lokaci yadda yake motsa yake kawo mutum samu sai su mashakuwa din nan haka hajjia.
To
ba a tabbatar da abin da ke kawo shi ba kuma yanda malami ya ce wani lokaci in mutum na da shi wani lokaci za a dan ba shi ko ruwa mai sanyi in ya sha yana rike rikininsa waɗansu kuma in sai a ce ko mutum rike numfashi ko wani abu waɗansu kuma ana ba su waɗansu magunguna amma yawanci duk waɗannan abubuwan lokaci ba su ma aiki sosai kuma dai in mutum ya sa.
To batun cewa wai ta fi kama yara kai sun fi shakuwa haka yake koko dai shi
a kwana iya shakuwa hajjia indai ba yara kadai ba.
To
sai dai wani lokaci nasu wani lokaci yakan fi ɗan tsanani ne amma kwana iya shakuwa hajjia.
To me yasa na yaran ya fi yin tsanani?
Don jikinsu ya so bai kosa sosai ba wani lokaci ke kawo wannan hajjia saboda haka don kuma akwai ɗansu yara waɗanda waɗansu irin ciwuka da suke kamar waɗansu irin sankaran irin wannan fatan da nace jijiya nan da na magana lokacin sankaran ta ya kama yakan sa kamar anan a ƙasar yau akwai kwanakin bayan wajen yarinya tana shigowa na wurin watanni ma da aka gyara wannan jijiyan da ke zuwa wannan fatan.
To saboda haka dai in yara na shakuwa din ya kamata a je a bincika da kyau kenan a ga me yasa suke wannan.
Inda yaro ya ko lokaci na shakuwa a je a kai shi wurin likita amma likitan za a kai musamman likitan yara a kai shi wurin su ya duba ba ko likita za a kai yaron wannan musamman.
To Allah ya sauke.
Amin amin hajjia.
To sai kuma wasiƙar Maryam Shira a can Bauchi.
To
ta ce wai me ke kawo cutar appendix ne?
To cutar appendix da yake sun appendix yawanci da ƙarshen jijiyar cikin ciɗa da babban jijiyar da ƙarshen ta. To abin da ke kawo ciwon domin wani dalili yawanci ba abin da ke samun kowane lokaci amma domin wani dalili waɗansu abubuwa da ƙwayar cuta sukan shiga wurin sai ya so sai dan kumbure sai ya so maciwo to abin da ke kawo shi kenan amma yawanci wannan kwayar cutar da ke shiga cikin sa yawanci ba su shiga amma wani lokaci a cikin wadansu mutane kalilan domin dalili sai wadannan kwayar cutar su shiga sai su kawo ciwon nan appendix din to in dai wannan ya faru yawanci sai a mutum tiyata a cire shi
akwai alamomin da mutum zai lura da su
eh akwai alamomin wani lokaci zaka ji marin cikin ka zaka rinka ji zafi kamar da allura ake sukan ka a wurin sosai kuma za ka ga wani lokaci yadda kawai ba ka jin daɗi ko lokaci wurin ƙasan cikin ka ko lokaci yana damun ka kuma zafi ciwo mai tsanani ne yake faruwa yanzu saboda da ka suma ji irin wannan yawanci kawai kai sauri ka je wani likita
to likita me zai faru idan appendix ɗin ya fashe mutum a ciki
to in ya fashe mutum to kin san domin kin san cikin ɗan adam kamar ba waɗannan kwayan cututtuka da suke yawo a ciki to in ya fashe in ba a yi sa'a ba yana iya halaka mutum hajjira
to Allah ya sauke
amin
to likita sai kuma tambayar Alhaji Murtala mai gida a can Kwanta Gora jihar ku ko
eh jihar mu kenan hajjira
to likita mun sha ansa wannan tambayar amma yana son ya sani ne wai shin me ke kawo haɓo ne
to abin da ke kawo haɓo hajjira na farko shine yawanci kin san hancin dan adam kon lokaci yana da damshi to in wani lokaci ya bushe da yawa to shi ma yakan haɓo ko kuma wasu mutane yanda jijiyan suke ko kuma mutum ya sa hancin hannunsa a ciki to yakan taɓi wani jijiya to sai ya samu jini to wani lokaci kuma in dai yanda kuma wasu mutane ma in hawan jini ya yi yawa yakan kawo wannan wasu mutane kawai haka kawai suna da shi saboda haka akwai abubuwa da suke kawo shi in dai mutum na haɓo kowane lokaci to ya kamata ya duba kowane abu da ke faruwa.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuma madadin
Dr. Lalan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Asanda ce aka ce duniya ana ta wani sani a ana rawa